نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. yanzu da nake magana daren alhamis ne daidai da daren 26 ga watan rabi'ul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na shekara 1434 daidai da 6 ga watan february shekara ta 2013 wannan shi ne kasan na 138 daga cikin jerin karatukan littafin fiqhu sirah wallafar Professor Zaid Abdulkarim Zaid, Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alheri. Idan jama'a ba su manta ba, bayan da muka ji tarihin Uhud, sai kuma malam ya zo na karantar da mu darussa masu ɗimbin yawa waɗanda ke ƙarƙashin wannan yaƙi. Bayan da malam ya karantar da mu dukkanin darussan a ƙarshe dai a yau sai ya ce, "Assalamu'alaikum wal'ashirun." Darasi na 23 daga cikin jerin giyar darussan da ke ƙarƙashin yaƙin Uhud, fi fadli shuhada'i Uhudin warada adadin min al-ahadith. Malam ya ce hadisai masu yawa sun zo dangane da sanar waɗanda suka yi shahada a yaƙin Uhud. Mutanen da suka halarci yaƙin Uhud suka samu martaba kuma ta shahada, darajarsu ta ƙara ɗaukakuwa akan mutanen da sun je yakin ne kaɗai ba tare da sun mutu a can ba. A ƙarƙashin wannan karatu da za mu yi a yau, insha Allahu ta'ala, malam zai lissafo mana hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallam kaɗan daga cikinsu waɗanda ke bayyana daraja da matsayin waɗanda suke mutuwa shahada a wurin yaƙin Uhud. Malam yace awwalan na farko an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, daga Jabir ɗan Abdullah Allah ya ƙara musu yarda, shi da mahaifin shi Abdullah ɗan Hiram, anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yajma'u baina ar-rajulain min qabla Uhud. Jabir yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yana hada mutane biyu daga cikin waɗanda aka kashe a yaƙin Uhud fi thawbin wahidin, sai ya raba musu tufafi guda. Kamar da muka bayyana a baya, wannan shi ne ma'anar hadisin. Tufafi likafani da ne ishi mutum guda, saboda ƙarancin likafani da kuma yawa na waɗanda aka kashe. Idan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo sai ya tsaga musu wannan likafani, sai kowa sai a lulluɓa mishi gwargwadon abin da ya samu. Amma larabcin yadda za ka fahimce shi, mai yiwuwa ka fahimci cewa yana shimfiɗa likafani guda ne ya nannaɗe mutum biyu, to kuskure ne, ba haka yake nufi ba. Saurari ƙarshen hadisin ka ji, summa yaqulu, sannan in ya raba musu wannan likafani guda ɗaya, ya raba musu su biyu, sai ya ce, ayyuhum aktharu akhadan lil qur'an, cikinsu wane ne ya fi hadda al-qur'an. Kaga idan da a ce a rabi ɗaya ne yake shimfiɗa su, to tun lokacin da ya shimfiɗa ne zai fara cewa wane ne ya fi ƙarfin haddawa, ya fi yawan hadda alƙur'ani, tun a nan ne za a sa shi a gaba. Amma sai in ya zo zai saka ne a cikin ƙabari, kamar yadda ga shi riwayar Kabu tana cewa, fa'iza ushira lahu ila ahadin qaddamahu fil lahad, idan aka nuna mishi ɗaya daga cikinsu, wato aka ce wane shi ya fi, sai annabi ya gabatar da shi a cikin ainihin kabari. Dalili ne akan cewa tun farko ba a likafani ɗaya ya haɗa su ba, amma larabcin yana zahirin haka. Amma abin da yake nufi shi ne likafanin mutum guda sai ya ainihin raba wa mutane guda biyu, to shi ne zai sa in aka zo sakawa a kabari sai ce to wane ne yafi ƙarfin haddata al-Qur'ani, wanda ce wane ne sai fara gabatar da shi. Kaga inda a haɗa suke a babu magana gabatarwa a lokacin shiga kabari. Ka karanta sharhin sahihul Bukhari wallafar al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, Allah madaukakin sarki ya gafarta musu, zaka samu wannan bayanin. Wa qala, idan annabi ya saka su a cikin kabari sai ya ce, ana shahidun ala ha'ula'i yawm al-qiyama, ni ne zan yi shaidar waɗannan ranar kiyama cewa sun zo yaƙi saboda Allah an kashe su kuma sun samu shahada. wa amara bi dafnihim annabi yasa aka rufe waɗannan mutane da jima'ihim da jinin su dukkan jini da yake zuba a jikin su annabi bai sa an wanke jinin ba wanda ya mutu a filin yaƙi ba a yi mishi wankan gawa ba kuma a wanke jinin duk inda ya fanfantsama a jikin shi ko a jikin suturan shi a haka cikin jinin fashe-fashe ake rufe shi jinin ɗanye ne ko kuwa bushe kamar yadda muka bayyana haka nan kuma yake rufe su sallallahu alaihi wa alihi sallama ba tare da an cire musu kayan su ba inma kayan yaƙi kawai ake cirewa ainihin wanda ya mutu wa shahada shine za a zare wannan bindiga za a zare wannan takobi ko wannan wuka za a cire ainihin mizfara ita ce hular kwano amma za a bar shi da rawanin shi idan hula ce za a bar shi da ita za a zare ainihin kamar abin da ya shafi zobe amma za a bar shi da takalmin shi da safar shi to sai a mannaɗe shi da likafi a ciki to amma in ya zama likafin da ya wadata ba sai a yanki gwargwadon abin da ya wadata sai a rufe daga ainihin saman kanshi zuwa iya inda ya tsaya ko kafaɗa ko kwankwaso ko ƙafafu ko duk gwargwadon abin da ya sauƙaƙa ina fata an gano dan haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sa aka rufe su cikin jinin su wannan musalli alaihim bai musu sallar gawa ba wannan yughassalu kuma ba a yi musu wanka ba wato ba a wanke su ba ina fata an gane wanda ya mutu shahada ba a yi mishi sallar gawa malamai suka ce saboda ita sallar gawa dama roƙon gafara ne da neman Allah ya yafe mishi to mutumin duk da ya samu mutu shahada ya riga ya kai ga wannan matsayi wannan wallahi alam daga cikin hikimomin da malamai suka gano kenan amma dai abinda hadisi yake annabi sallallahu alaihi wa sallam bai musu salla ba na'am annabi sallallahu alaihi wa sallam baya salla ga waɗanda suke mutuwar ainihin shahada sai dai za ka zo ka ji wani lokaci in ana karatu su waɗannan shuhada Uhud wato annabi sallallahu alaihi wa sallam da zai rasu ya bi ya tsaya a kabarinsu ya yi musu ainihin sallah wannan ita ce ingantacciyar magana ba wai addu'a ce je musu ba a sallah ce musu karanta fatuwar bari imam al-bukhari rawaito hadisin ibnu hajar kuma ya tabbatar da cewa gaskiya sallah ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi musu sami littafin ahkamul jana'iz wa bid'a wa hawa nasr malam muhammad nasir din al-albani ya ga karin bayani akan haka wannan sallah da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya musu sai malamai suka ce to ita wannan sallah annabi ya so ya yi musu ne a matsayin ban kwana ko kuma dama ai ba an haramta yi musu sallah ba ne sai dai yi musu sallah din ta matsayin halal ne ko kuma matsayin nafila kadai kamar yaro ne da bai balaga ba yaron duk da bai balaga ba dole a yi mishi sallar gawa ba domin dai kamar yadda muka faɗi malamai sun ce sallar gawa roƙon gafara ce to ai shi bai shiga cikin waɗanda za su fuskanci azaba ba ba ina fata an gano wallahi ta'ala a'lam wannan hadisi yana nan a cikin sahihul bukhari a lamba ta 479 samin hadisi na biyu an jabir bin abdullah radiyallahu anhu qal daga jabir dan abdullah Allah ya tsara mishi yarda yace manna qutila abu lokacin da aka kashe mahaifina a yaƙin Uhud aka kashe mahaifin shi mai suna Abdullahi ɗan Haram dama da babbar mahaifin nashi ya kira shi ya ce mishi bawan ran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babu ran da nake ji sai ranka ya ce to ga Allah abin da nake so ka fahimta shi ne ina da 'ya'ya ƙanana mata ka kula min da su sannan ana dina bashi ka biya mini mahaifin shi ne yace ka ji Allah ya maka albarka to ana wayar gari ko sai mahaifin shi ya zama daga cikin farkon waɗanda aka fara kashewa Allahu akbar shi ne Jabir yace a lokacin da aka kashe babana ja'altu abki sai na rinka kuka wa akshifu an wajhihi ina buɗe fuskar shi ina ganin fuskar shi yana gawa kenan fa ja'ala ashabun nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yanhauna min sai sahabbai suka rinka hana ni والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينه أما دي النبي دي حنا دي وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تبكي من ذا الله يتي كدين وما هيسنك كوكا كدين وما ظنك كوكا ما ذلك الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع كل موقع تنبع كشي شيطان أكثى ملائكو بس بشي بسنا من نقشي بكا 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 har sai lokacin da aka dauke shi. Abin da ya faru bayan da aka karkashe su, kamar yadda ka ji, sai mala'iku suka zo sai suka ainihin sa fuka-fukai sai suka yi musu inuwa. Amma ba wanda ya san wannan inuwa sai Allah Maɗaukakin Sarki, sannan sai Annabi shi da ya sanar. Sai daga baya da Annabi yake faɗa wa musulmi cewa abin da ya faru, mutane danginsu sai suka zo sai suka yi ta kwasar gawar, suna ɗorawa a raƙuma, suna shiga da ita Madina. Sai manzon Allah ya yi shela cewa duk wata gawa da aka kashe ta a wurin yaƙin Uhud, a dawo a kwantar da ita a inda take. To dawowa da kwantar da ita inda take ne, sai Annabi ya ce to tun da ya faɗi matacce, mala'iku ba su mushe ba, sun yi mishi inuwa har sai da aka ɗauke shi. Lokacin da aka ɗauke shi ne mala'iku suka tafi. Wannan hadisi yana nan a cikin Sahih Bukhari a lamba ta 480 daidai, kamar da yake cikin Sahih Muslim a lamba ta 2471. Samikin hadisi na uku, an Anas radiyallahu anhu qala, Anas Allah ya ƙara mishi yarda, ya ce ghaba anni Anas ibn al-Nadr, battana wato ɗan uwan mahaifina mai suna Anas al-Nadr, wato takwaran Anas ne kuma babban shi ne. Ya ce ghaba anni Anas ibn al-Nadr an qital Badr, mahaifi wato battana bai samu zuwa yaƙin Badar ba, bije yakin Badar ba. Shi wannan Anas dan Nadar wane ne ke bada labari? Anas dan Maliku sahabi, dan karkaru idan za ka zo ka ji sunayen suna shiga junansu. Anas dan Malik sahabi yake bada labari cewa battana mai suna Anas dan Nadar bai samu damar zuwa yakin Badar ba. Faƙalu ya Rasulallah, ce ya manzon Allah, ghibtu an awwali qitalin qatalta al-mushriki, yakin farko da kai yakin mushrikai ban samu zuwa ba. Kun ga irin yadda hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallam suke da albarka. Kun ji inda wannan hadisin banda darussan da ke ciki yana koyar da mu, kuma yana sanar da mu wani babban tarihi. Shi ne yakin farko da Annabi ya fara yi da mushrikai, shi ne yakin Badar. Wannan da tije ce ban samu damar zuwa ba. La'inillahu ashhadani qital al-mushrikin, idan har Allah Maɗaukakin Sarki ya sa zan sake shaida, zan sake ganin wani yaƙi da za a yi da mushrikai, lawara Allahu ma asma, Allah zai ga abin da zan aikata. Wato ban sami zuwa yaƙin Badar ba, amma in har Allah ya taimake ni zan shaida ina da rai za a yi wani yaƙi da mushrikai, Allah kaɗai ya san abin da zan aikata a lokacin, kuma zan nuna wa Allah da gaske nake. Falamma kana yawma Uhudin, a lokacin da ranar Uhud ta yi, wankashafal muslimuna, musulmi suka fito sarari ga sunan, sun share batta, sun share fage tsakaninsu da mushrikai. Kala ainihin sai shi wannan sahabi ya ce, Allahumma inni a'tadhiru ilayka mimma sana'a ha'ula, wato inkishafi a nan bayan musulmi sun bayyana. To matsalar da ta faru yake ishara a lokacin da waɗancan musulmi suka rinƙa tasowa daga kan dutse suna saukowa ƙasa, sai ya ce wa Allah, ina ba da hanzarina game da abin da waɗancan musulmi suka aikata, wato ba ni cikinsu kuma ba warjewata. A ce Annabi ya ce ku tsaya a wuri ka ba, amma su su sauka. Ya Allah, ina ba ka hanzari, ni ba ruwana, na baranta daga abin da waɗannan suka aikata. Ya'ani ashabahu, wato yana nufin abokan shi sahabbai kenan. Wa abra'u ilayka mimma sana'a ha'ula, ya Allah, ina kubutuwa zuwa gare ka daga abin da waɗancan su ma suka aikata, ya'ani mushriki, da su ne mushrikai. Musulmi sun saba abin da Annabi ya ce musu, to ba ruwana, Allah na barranta. Mushrikai sun zo suna yaƙar musulmi suna kashe su, ya Allah na barranta daga irin wannan abu. Sun taqaddama da Anas dan Nadar ya faɗi wannan magana, sai ya kutsa ya shiga cikin yaƙi. Fastaqbalahu Sa'ad ibn Mu'adh, ya danne zai taho kenan, sai wani dattijo cikin sahabbai Sa'ad ibn Mu'adh sai ya haɗu da shi. Faqala, sai shi ya ce, ya Sa'ad ibn Mu'adh, Anas dan Nadar ya ce, haba Sa'ad ibn Mu'adh, aljannatu rabbun nadar, aljannatu wa rabbun nabar wato aljanna nake jin kanshi ina rantsuwa da ubangijin ubana dama sunan shi Anas dan Nabar to ina jin kanshin aljanna ina kuma ne maka rantsuwa da cewa Allah shine gaskiya shine uban ai shine ainihin mahaliccin ubana an gane wa rabbun nabar wato ina rantsuwa da ubangijin nabar kenan wa inni ajidu rihaha min duni ujub ina jin kanshin aljanna a bayan dutsen Uhud din nan kana sahabi sai sahabi yace fa mastata'a ya rasulullah haka ne فمستطعت يا رسول الله ما صنعت سعد ابن معاذ انغاني قال سعد سعد بن معاذ بيداو سينا با النبي لبار يجي فمستطعت يا رسول الله ما صنع مين بزي اي ايكتا ابن دا انس بن نبر يا ايكتا با دا ايرن ونن قوغة كنش بي اتكي اي مهم ترمسسن كافري قال انس Anas mai riwaya shine abin da nake muku ishara Anas mai riwaya sai yace fawajadna bihi bid'an wa samanina darbatan bi sayfi sai muka samu sara da takobi da aka yi mishi wajen guda 80 da wani abu an yi kacce-kacce da naman jikin shi an kwankwasa shi da takobi sai da muka samu sara au ta'anatan birin shi ko kuma sai da muka ga suka da aka yi mishi da ainihin mashi au ranyatan bi sahmin ko kuma harbi shi da aka yi da kibiya sai da muka ga wajen sai da muka ga wajen guda 80 da wani abu wajadnahu qad qutila muka same shi an kashe shi wa qad nassala bihi al-mushrikuun ba ma an kashe shi ba mushrikai sun yi kacce-kacce sun yi butu-butu da naman jikin shi musula shi ne bayan ka kashe mutum sai ka datse kanshi ko kuma ka datse hancin shi ko ka gutsutsura naman shi ko kai wani abu daga cikin irin abin da arnan jos suka yi wa musulmi a shekarun nan an gane bayan sun kashe musulmi su zo har su gasa naman su suna yaga suna ci haka ainihin a jos aka yi wa musulmi ba da jima wannan bai shekara biyu kawai wannan shi ake kira musula bayan da suka kashe shi sai da suka kace-kace da naman jikin shi fama arafahu ahadu ba wanda ya iya gane gawar shi illa uhtuhu bi bananihi sai yan uwar shi ce ta iya gane shi ta hanyar wani ya tsana shi tana dubi sai ta ce Anas ne wannan gawar shi ce ita kadai ta iya gane shi ita ma kadai ta iya gane shi ne saboda yatsan shi da ta gani قال أنس بن مالك من روايته كنا نرى أنغاني تذاك إيه كرم تقولنه كنا نرى أو نظل كنا نرى منا غني كنا نرى من تسلسل منا ذاته تذاك يا أبن بيك بيدي أدم ورن كنا نرى منا غني واتو منا بيك إيه كينا أو نظل ko kuma muna zaton an hazihi al-ayata nazalat fihi wa fi ashbahihi wannan aya ta sauka ne game da shi da ainihin makamantan shi da Allah yake cewa minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahada Allah alayhi daga cikin mu'minai akwai mazaje waɗanda suka gaskata wa Allah alƙawarin da suka yi wa Allah ila akhir al-aya har zuwa ainihin ƙarshen wannan aya jama'a kun ji ainihin ƙarshen wannan hadisi wanda yana nan a cikin sahih al-bukhari shi ma a lamba ta 2805 daidai yanzu wannan yana nuna salala ta Anas dan Nabar domin ya samu daraja saboda ya sadaukar da kanshi a daidai lokacin da ake buƙatar sadaukarwa din kuma har ya samu darajar shahada رابعا نقل عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال جابر الله تعالى مسور باشي دماء شوشيت لكيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي نزل الله صلى الله عليه وآله وسلم وترني حبيبني سيتي دني يا جابر حبا جابر ما لي أراك منكسرا ميسا نظنك كاكرا me yasa na ganka ka kara ka galabaita alamar kana cikin damuwa kuntu ya rasulullah sai nace haba ya manzon Allah istishhida abi wa taraka iyalan mahaifina ya mutu shahada ya bar iyalai da yawa ya bar mata ya bar ƴaƴa wa daina sannan ya bar bashi kala jabir yace kala manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yace ala ubashshiruka bima laqiyallaha bihi abaka ko bima laqiyallahu bihi abaka bana baka labarin irin tarbab da Allah ya yi babanka ba irin tare irin welcome da mahaifinka ya samu daga Allah madaukakin sarki kana son baka labarin kana bala rasulullah yace kwarai da gaske zan so in ji irin tarbab da Allah ya yi mahaifina kana sai yace ma kallama Allahu ahadan qat illa min wara'i hijabihi tunda Allah yake bai taba magana da ainihin wani ba sai ta ainihin da shamaki a tsakani magana da wani gaba da gaba Allah bai taba yi ba sai ainihin da shamaki ina fata an gane wahaya a baka amma Allah ya raya mahaifinka lokacin da ya mutu fakan na mahuki fahan sai Allah ya magana da shi gaba da gaba wato babu wani wanda ya mutu Allah ya magana da shi gaba da gaba tunda Allah yake sai mahaifinka kai kan mahaifinka da yawa su sai Allah ya dawo mai da ranshi sannan ya aje shi suka zauna suka yi magana da Allah gaba da gaba fakana kuma Allah yake da shi tamanna alayya wa uqika ka faɗi burinka a wuri na zan baka duk abin da kake da buri da shi kana sai yace rabbi ya rab ya ubangiji tuhyini karaya ni ka dawo mini da rai na in koma duniya fa uku ta nafi ka saniyatan a sake min kisa saboda kai kisa na biyu kana rabbi tabaraka wa ta'ala sai ubangiji da ke da albarka da ɗaukaka yace innahu qad sabaqa minni ai alkawari ya tabbata daga gare ni annahum la yarji'una cewa duk waɗanda suka mutu to ba za su dawo duniya ba ma'ana wannan ka'idar muntaba'a ce ga al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya karayar da wasu mutane kuma bayan ya rayar da su su ainihin wato koma su zauna kamar da suka da mutuwa ba ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم وسمت عميني أن نبات سوق قبل سكبت شيئا كيك وأمي دبدا قوز زبي أنا تمتوا سيسك جيس أورو سيسك قاش إناس إناس سيسك قدو سيسك بقر سيسك بقر سنة زوا إند سيسك جتشوا يمجسر سامو أمينسي يالله مرحبا كيسر 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 dama dai ba mutuwa kuke tsoro ba kul innal mauta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqukum mutu sai da suka mutu tsaf summa allati tusidu tartiba ha da tarahi sannan bayan sun mutu sai kuma Allah ya raya su kaga Allah ya raya waɗannan bayan mutu su karanta kissa uzairu ga su nan da yawa irinsu a cikin alƙur'ani to waɗannan duk a cikin al'ummomin annabawan bani amma a cikin wannan al'ummar tamu to duk wanda ya mutu to ba zai dawo ba sai dai in an je lahira a haɗu da shi duk wanda ku ka ga an ce ya mutu ya dawo to su ma ya yi amma ba dai mutuwa ba a dai cikin wannan al'umma su ma ya yi akan samu irin wannan an je ana kusa dab da haka gama haka kabari sai a gama kara tana motsi kikikir kikikir a duba liman yaya sai a ce ai jawa ce take motsi sai kowa ba ta hula shi ya gudu ba wani abin gudu sai ku leƙa yaya bawan Allah suka dawo ne to dama dogon suna ne to shi ke nan zuwa ɗauko mishi rigar shi a rufa mishi sai ta wuce shi ke nan a rufa ɓangare shi ke nan na ba ta gane ne ba wani abin jin tsoro jama'a ba wani abin tsoro mutane duk dukkan su ainihin Yahudanci ne da ya shige su suke tsoron mutuwa. Yin kai kai innal lati da zai tafiru ne mun fa innahu mulakiku. Yahudawa su ne suka haifar da mutane cin duniya, ai cin mutuwa saboda masifantuwa da suke da san lahira, ai da san duniya asali. Sun masifantu da san duniya, yasa sun zama suna da kyamar mutuwa ƙwarai da gaske. Sannan kuma sun san ba su da gaskiya, sun san kuma ranar lahira rana ce ta tabbatar da gaskiya. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Sai da haka jama'a kun ji wannan. Allah madaukakin sarki ya ce mishi kai ce sai dai innahu qad sadaqa minni annahum la yarji'un. Alƙawari ya gabatu daga gare ni cewa cikin wannan al'umma ta ku duk wanda ya mutu ba zai dawo ba. Kala wa unzila hadhihi al-aya. Jabir bin Riwaya yace to daga nan ne sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ainihin aya. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا الله مدوكين سركي yace karka taba tsammani wadanda aka kashe su wajen yada addinin Allah matattu ne wannan ayar har zuwa karshen ta amma kuma ta ba muna gutsuro wadannan ayoyi wadanda tafsir sai ta ida ma Ali Imran dukkan su sun sauka ne a munasaba ta ainihin yakin Uhud ina fata an gane idan mun zo karatu na gaba insha Allah kowa zai zo da Qur'anin shi a bude a karasa tattauna tafsirin waɗannan ayoyi domin ya zama shine khatima dangane da tarihin yaƙin Uhud. Allah madaukakin sarki ya taimaka insha Allah. A cikin wata riwaya ta wannan hadisin na ainihin baban Jabir fa hakikanin abin da ya faru ko aka ce shi baban Jabir ne ya nemi cewa to ya Allah tunda ba za ka mai da ni duniya in je in bada labari kuma in je in shaida mutuwa ta biyu ba to ka gaya wa mutanen duniya halin da muke ciki na cewa muna cikin ni'ima hankalinmu ya kwanta mun sami natsuwa shine Allah madaukakin sarki ya saukar da waɗannan ayoyi wa ma tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون زامزوزام أينهم تترم ربنا آية فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله يتي وقابوا لما أكشف سؤالي من يسلمك جهادي تركتبت أمان إن شاء الله ما تتوني ما سليني suna wurin ubangijinsu suna samun arziki suna ci suna sha suna koshi ba su da wata matsala suna kuma cikin farin ciki da kwanciyar hankali da matsuwa har ma suna neman Allah ya yi albishir ga waɗanda ke duniya cewa mutanen duniya ku sadaukar da kanku babu asara babu ainihin haɗari ga rayuwarku ba tasgaro ba ne ba kantaci ba ne ba asarar rayuwarka ba kai ban an kashe ka saboda addinin Allah to waɗannan shi ne wa yastabshiruna wato suna neman a gabatar da albishir da waɗanda ainihin suke nan duniya albishir ɗin shi ne Allah khawfun alaihim wa lahum yahzanun Allah ka gaya mutanen duniya fa babu tsoro kar su ji tsoro kar su bakin ciki kamar da dattin jannan ya kwanta ya rasu kafin ya rasu yana da damuwa guda biyu yana da ɗan mata ɗayan mata guda tara ɗan musu wannan abin ya mutu da shi a damuwar shi sannan ana bin shi bashi ya kasa biya ya mutu da damuwar wannan amma yanzu ya isa lahira Allah ya wanke mishi wannan damuwar to sa'an nan za ka zo ka ji irin yadda kuma Allah madaukakin sarki ya share wa wannan dattin jaharaye dangane da waɗannan ƴaƴa dangane da wannan bashi ka tabbatar da cewa in dai ka sadaukarwa da Allah kanka to Allah madaukakin sarki zai rufa maka asiri tun daga duniya har kabari har kiyama insha Allah. Khamisan wannan hadisin da muka gama karanta a Imam Tirmidhi ya rawaito shi malamai sun bayyana cewa hadisi ne kyakkyawa. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون عبد الله بن مسعود الله من أركين سيكي قال مش يرضاه أنت بيش أكتش على بافة تمالا ina ma'anar wannan aya wadda take cewa kar ka taba zaton waɗanda aka kashe su wajen taba addinin Allah matattu ne hasali waɗannan mutane rayayyu ne domin suna nan suna azurtuwa a wurin ubangijinsu kana sai ibn mas'ud yake cewa amma ana amma inna ko kan sa'alna an zalika muna mun tambayi manzon Allah game da haka an gano wannan fakana sai yake arwahuhum fi jawfi tayr tayr da muka dan mainan zan Allah menene ma'anar wannan aya sai yake ra'ukan waɗanda suke mutuwar shahada suna cikin wasu tsuntsaye an gano khidar koraye laha qanadin mu'allaqa bil arsh waɗannan ainihin wato tsuntsaye suna da haske ko suna da wasu fitilu a jikinsu waɗanda suke maƙalƙala al arsh wato suna kewaye da al arsh tasrahu min al janna suna zuwa ainihin suna kiwo a cikin aljanna haifu sha'a duk inda suka so waɗannan tsuntsaye ku duba wasu korayen tsuntsaye ne idan ka samu tsuntsu kore to yana nuna iyakacin tsuntsun kenan domin siffa ta korantaka game da duk abin da yake ganye ko gashi to beautification ne ganye kore ko gashi irin na ainihin wato tsuntsaye to koren tsuntsu ɗin kenan ita kanta aljanna na daga cikin ainihin wato abinta akwai ainihin kwarran abubuwa cikinta tabar Allah da manzon Allah ya ce an kai shi sai ce sai ga wata koriyar dabbuna to waɗannan tsuntsaye kwarra ne kuma waɗannan tsuntsaye suna nan suna kewaye da al'arshin Allah sannan idan suka tashi suna shiga cikin aljanna ne ko ina su yi yawo su yi kiwo to a cikin waɗannan tsuntsaye Allah yake zuba rayukan yan aljanna kaga me yake nuna maka shine kenan suna nan cikin kabari jukunan nasu amma an ɗauki rayukan nasu an saka su a cikin tsuntsaye waɗanda suke kiwo tsakanin al'arshi da kuma cikin aljanna kaga sun fara ɗanɗana ni'ima kenan tun daga kabari domin idan mutum ya mutu a yanzu ba lahira yake tafiya ba don lahira ba a kai gare ta ba tukuna ku kiyaye barzakh yake tafiya ita ce alhayatul barzakhiyya wa min wara'ihim barzakh ila yawm yub'ath hadisi ya zo sahihi cikin sunan nasa'i annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce mamata a cikin wannan rayuwa ta su ta barzakh wanda yake Allah kadai ya san yadda take ka bar duniya ka mutu to ba lahira kai ba wata rayuwa ce ta albarzakh to suna shaida junansu kuma suna shaida wane shi ma an kai shi aljanna wato ana kaddara musu zaman aljanna a cikin wannan kamari yana zama musu ni'ima ta aljanna suna gane junansu idan wani sabon mamaci ya rasu idan ya iso ya samu aljanna yana zuwa sai ya ce a ban ga wani ba sai ya wani ne shi ma ya mutu ne wannan mamata ne suke fiye haka hadisi faɗi sai ya ce sun masai sabon mamaci ne ya samu waɗanda suka daɗe da mutuwa sai ya ce a ya ba na zo ina wani fasassa wani ma ya rasu ne sai ya ce ka an ya daɗe da rasuwa ai wane da wane ba ka daɗe da rasuwa ba wane shi ma ya rasu ce wane eh ina yake annabi ya ce sai su shiru shi kenan wato dukkan su sun gane yanzu an yi wuta da shi kenan yana can wuta to kaga irin wannan rayuwar da annabi yake fadi mamata suna yi ko to duk tana daga cikin alhayatul barzakhiyya ita ba rayuwa ce ta duniya ba ita kuma ba a kai ga lahira ba a cikin hadisi wanda al-Imam al-Baihaqi ya rawaito da isnadi sahihi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce annabawa idan suka rasu kwana 40 kawai suke yi sai Allah madaukakin sarki sai ya dauke su kuma suna yin sallah to duk kaga wannan ne zaka iya shaidawa game da shi sai ka ce wanda annabi ya faɗi gaskiya ne shi ke ma'ana su Allah suke a kabarin su annabawa. Wannan hadisi yana nan a cikin kitabul i'tiqad da al-Imam al-Bayhaqi. Idan kun fahimci wannan da kyau, ita wannan rayuwar ba ka iya fassara ta sai abin da ya zo a Qur'ani ko a hadisi. An fahimta jama'a? Allah yake annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. Wuta ake kara Fir'auna safe da yamma shi da jama'ar shi. Da ruwa yayi sai a dauko sai a kara su a wuta, su azabtu haka da yamma. Sai ce wa yawma taqumu sa'atu. Ha? Adkhilu 'ala Fir'auna ashadd al-'adab. Kiyama in ta tashi kuma sai a ce Fir'auna da jama'ar shi ku shigar da shi ashadd al-'adab. Azabar da ta ci wadda suke cikin tsanani. Waccan da safe ce za a kara su, sannan da yamma a sake kara su. To wannan kuma azaba ce wadda za ta zama ta dindindin. To kun ga waɗannan bayanan jama'a suna tabbatar mana da cewa rayuwa ta barzakh, to wata irin rayuwa ce wadda Allah maɗaukakin sarki shi kaɗai yake shaidawa. A cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam, annabi ya ce mamaci idan aka saka shi a cikin kabari, dangin shi suka juya, sai mala'iku guda biyu sai su zo mishi, sai su tayar da shi zaune. To yanzu kai idan ka ce za ka yi amfani da hankali, ka dubi ɗan kirkukin uwar kabari da ake ɗauka can, ɗaɗin ɗan ƙaramin hasuwan ɗaɗin can da ake sa mamaci. Mamaci ana sa shi ne fa gaba ɗayan jikin shi a haɗe haka, sai a kwantar da shi a cikin wannan rami, wani ma sai an ɗan tausa shi tukuna sannan yake shiga. To sai annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce mai, sai su tashe shi zaune. To yanzu me ta wata hanya kake tunanin zai zauna? Ka ga dai ga inda gabas take, ga inda alƙibla take. An kwantar da shi haka tsarin shi na dama, fuskar shi tana fuskanta alƙibla. Ka gaya min yadda zai iya tashi ya zauna a hankali? Zai yi? To don haka hankali bai da mashiga a nan sai abin da Nasiru ya ce. Wani babban malami a ƙasar nan, Allah ya gafarta mishi, sai ya taɓa kaddara fassarar wannan hadisi da ka, sai ya ce to tun da haka ne abin da za a yi in aka zo rufa mamaci, ya ce to a rinka rufe shi a rigingine. Ma'ana haka haka kadarin haka kudu da arewa. To in aka zo ajin shi ko, to a kwantar da shi haka, to a haka yadda mala'iku sun ce tashi sai tashi zauna. Sai tana abin da kani sai ya tsawara kuskure ne ba daidai ba. Kaga kafirai waɗanda ba su imani da Allah ba. Na taɓa zuwa ƙasar Ɓacama garin Numan, na yi hira da su a kan watan da na saba muna bincike dangane da al'adu na haka. Wato da suka kwatanta mini irin yadda suke suranta rayuwa, to daga nan ne za ka ga su kuma gaba ɗaya sun ɓata tun da dama kafirai ne. Ƙabilun Ɓacama a jihar Adamawa a garin Numan da Lamurde. Wato idan mutum ya mutu, in za a saka shi a kabari, bayan duk sauran abubuwa da za a yi mai, kawai ina so in tafi ne kan pointin da nake son maki, za a ajiye shi da kulki a gefen shi da bukutu. Giya za a samu giya sai a zuba mishi, ajiye shi da ɗan burodin shi ko ɗan wani algaragi su wani kosai-kosai haka. To san idan kana aikin jarida sai ka nemi ruwa ka iya shi ne, sai na ce wa shi ne za a labari, na ce to baba wannan kulki ne ma'ana shi, ya ce yawwa, ya ce idan abubuwa suka yi cikin shi to sai kare kanshi, ya ce saboda ka san mala'iku wani lokaci ba za su karɓi ka ba, ke ya kamata ka je da shiri. To ma'anin kulkin kenan, na ce to ba haka ya ji kulkin na mala'iku zai kare kanshi da su. Wannan kuma burkutu saboda al'ada ne, ya ce ɓata masu yanayi yana ɗan koɓawa, to shi ne muka aje mishi, shi ne kafin a kawo mishi na can ki ya dan rinka kurbana shi. To haka irin wadannan al'adun ma kasashen Yarbawa za ka gansu su ma wani harka wani miya za ka gani da nan za an saka mishi a kabari. Wai in ya je kabari in an yi mai ruwa to ya ci nashi. Allahu akbar. As'adun nas man amana billah. Wanda bai imani da Allah shine kawai ya samu arziki. Ka tsaya a inda Allah ya tsaya da kai. Ina fata an gane. Allah maraukakin sarki ya taimaka. Nan ne ba har kullun gishiri da magi da kafiga da wani ma har zuba mai indomi a leda. Duka a saka mishi a kabari. Ne duk yayi tariki ce ya roka an hana shi to ya ci nashi. Duk wannan kafirci ne da rashin sanin Allah kai su ga tunanin haka. Allahu akbar. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ci gaba da labari. Yace sun mata'awi ila tilkal qanabin. Sa'annan sai waɗannan ainihin wato tsuntsaye sai su rinka dawowa suna tattaruwa inda waɗannan fitilu suke na ainihin al'arshi. فطلع إليهم ربهم اطلاعه سون لوكتي أبنجي يلوكوس فقالوا يتي هل تشتهون شيئا كوكنا شعور وانا أبو قالوا أي شيء نشتهي ينزع الله أنا مجانا بك انت عين نوابن دسكي توجد لا يكن شهباء الله يتي انت عين أكوي أبن دكوكي شعور سيرتي يومي مكي شعور كما ونحن نصرح من الجنة mu da muke shiga cikin aljanna muna kiwo haifi shi ina duk inda muka so fasa ala zalika bihim salasa marati so uku Allah madaukakin sarki yake musu haka falamma ra'aw annahum lam yutraku qalu wa rab nuridu an tarida an tarudda arwahana fi ajsadina to idan wadannan ainihin rayuka da ke cikin wadannan tsuntsaye suka ga cewa ainihin ba a bar su ba ina ma'ana ba a bar su ba wato gashi suna cikin wannan ni'ima tun da aka zo ana tarayyar su sai su ya ubangiji muna so a mayar mana da rayukan mu jikin mu hatta na kutala fi sabili kamar ratan ukhra domin a sake kashe mu a wani karo daban falamma ra'a annahu laysa lahum haja taraku to yayin da Allah madaukakin sarki ya ga shikenan ba su da wata bukata kuma shikenan sai Allah madaukakin sarki sai ya kyale su. Wannan hadisi kamar da ta jishi al'umar musulmi ta da shi a nan ba ta 1887. Kun ga bisu na bayyana daraja ta suwaye darajar ainihin shuhada a Uhudin domin ita ayar da aka tambayi Ibn Mas'udin a kanta wadda ya kawo fassarar ta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tana kokarin bayani ne dangane da darajojin waɗanda suka je yaƙin Uhud. Sabisan na shida an abi hurara ta radiyallahu anhu daga abu hurara Allah ya kara mishi yarda yake ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حين انصرف من احد وقتل من غير ان لا يداو بغواك احد مر على مصعب بن عمير سيزو وجهه سيد مصعب بن عمير الوقت ان كشش وهو مقتول ان كشش على طريقه ينا كان هنير عند من غير ان لا يوجه فوقف عليه في من غير ان لا يوجه ودعا له من غير ان لا يمشي الدعاء ثم قرأ هذه الآية ثم ذا الله كرمت أن آية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه بجد سنة من يأكوي ماذا جيوة لم بسك جسك تاوى الله الكور بسك الله فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر بجد سنة من يأكوي وأن بسن جمي وألا دكا أسام دكا أيكي دكا بكاتن بألا أهل تيسو domin yin waɗannan daga cikinsu kuma akwai wanda ke saurari shi kuma ya kai ga cikawa Allah abubuwan da Allah yake nema da dare shi wama baddalu tabdila irin waɗannan mu'mine ba su sauya komai daga cikin abin da Allah ya umarce su su yi ba suna nan sun tsaye akan wannan al'abari thumma qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bayan da manzon Allah ya gama karanta wannan aya akan wannan sahabi sai kuma yace ashhadu أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة na shida har da Allah cewa waɗannan to shahidai ne a wurin Allah a ranar alkiyama fa'atuhum wa zuruhum dan haka ku je ku ziyarce su wallahi nafsi biyadihi na rantsa da Allah da raina yake a hannun shi ba yusallimu alaihim ahadun ila yawmil qiyama illa raddu alaihi har duniya ta tashi babu wani wanda zai je ziyarar mutanen nan na kabar makabarta Uhud ya musu sallama har duniya ta tashi sai sun mayar mishi da sallama sai sun amsa sallama wannan na ɗaya daga cikin dalilan da ake sunanta maka ziyarar wannan wuri da yi musu sallama da yi musu addu'a ina fata an gane gashi nan dai wannan hadisi ma yana cewa al-Imam al-Hakim ya ainihin inganta shi Allah ya taimaka bayan da kaji wannan hadisi na shida sai malam yace sabi'an hadisi na bakwai rawa Umar ibn Shubba عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي قبور الشهداء أبو هريرة الله تعالى مش يرضاوشي من ذن الله كسنتين أزوى مكبرت الشهداء أحد ما فات أن قال دزارا كاد أني إطلاق هكا أنت يأتي قبور الشهداء أي شهداء أحد فإذا أتى هكذا فردة الشعب idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakai inda ainihin wato saura ta taru domin yadda kake ganin wurin yanzu fili a da ba fili bane akwai ainihin bishiyoyi da ciyayi da makamantansu to da annabi ya fuskanci wannan wuri wanda yake da wannan ainihin wato ciyayi da itatuwa ya kulu sai ce assalamu alaikum bima sabartu amincin Allah ya tabbata a gare ku saboda haƙuri da kuka yi kuka je wurin yakin Uhud aka kashe ku a yakin Uhud to amincin Allah ya tabbata a gare ku fa in uqubad dar fa ni'ma uqubad dar ma janna da irin wannan gida da kuka kare a cikin shi thumma kana Abu Bakr radiyallahu anhu ba'da an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaf'aluhu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abu Bakr ma ya kasance haka yake aikatawa وكذا عمر رضي الله عنه حكنا عمر الله مدوكين سنكي قال مش يرضى وعثمان رضي الله عنه حكنا سيدنا عثمان الله مدوكين سنكي يرضى دسو كاغا wannan kenan yana tabbatar maka ta ainihin cikakkiyar sunnatu rasulullah wa sunnatul khulafa ar-rashidin ina fata an gane annabi yana ziyarar su yana musu addu'a yana musu albishir bayan ya ce assalamu alaikum bima sabartum sai kuma ya ce sami'na uqubad dar nan mai gidan da kuka kanki a cikin shi to ya ni'imtu ya yi kyau na banna da irin wannan karshe da kuka yi ina fata an gane jama'a kuma nisan jifa ƙasa zai faɗo bayan tsawon karatu da muka yi na wannan tarihin yaƙin Uhud wanda yake mun ji dalilin wannan tarihin yaƙi shine asali kafirai sun ji jiki a yaƙin Badar sai suka ainihin taho shiri na musamman domin me domin suna ganin za su ɗauki fansa a ainihin wannan yaƙi na Madina a yaƙin Uhud Allah maɗaukakin sarki ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya samu labari ya nemi shawara a tsakanin sahabbai wani irin yakin za mu yi musu mu basu su shigo cikin garin mu mu mun san kowane lungu mun san kowace rariya mu rutsa su mu karkashe su in ya so mu fita da gawakin su mu zubar a bayan gari ko kuwa mu fita mu tare su wasu suka kawo shawarar a yi haka manzon Allah na yadda su aka cewa a tsaya a cikin gari in suka shigo a afka musu daga baya sai wasu matasa waɗanda ba su taɓa zuwa waƙi ba don ba su je waƙin Badar ba sai suka ce a dama ta samu gari su a karan farko za su fara jihadi kuma a ce wai a bari makiya su shigo ai a fita kawai to da manzon Allah ya ga haka shi kenan sai ya ce to babu laifi a fita dai a lokacin ne Abdullahi dan Ubay dan Salih shugaban munafikai shi yana daga cikin waɗanda ke da wancan ra'ayi na kaba a fita sau da haka sai ya ce to don ne manzon Allah zai goyi bayan waɗannan mutane shi ne ƙidayen bayan ra'ayin shi haka dai aka kwakwace shi bayan an fito an kusa da inda Uhud din take kawai sai wannan munafiki sai janye da shi da mutanen shi kusan su 300. To dama tafiyar bididu wajen mutum 900 ce ko da wani abu. To an janye mutum 300 kaga musulmi sun ƙara raguwa. Amma kuma hikima ce ta Allah. Law kharaju fikum ma zadukum illa khabalan wa la awda'u khimamakum rabbunakum min fitna. Wa fikum sama'una lahu. Ba sun fito cikin kuma babu alheri sharri ne. Za su je su tarkita muku al'amari ne. Za su je su ta kawo shubha kuma a cikin kunu ne akwai sama'una lahu. Akwai wawaye waɗanda suke saurara musu. Ko an fahimta jama'a, duk lokacin da wani zai zo muku da labari ko ku rinka natsuwa wane ne shi. Me yasa bujiya ka rawa na ba, me yasa bujiya ya kaza ba, me yasa bujiya ya kaza ba. Ko an fahimta jama'a, wato kullum munafikai suna so su samu su wane ne masu raunin imani sai su kawo ruɗani ta hanyar su. Don haka inda an fita da su za su je ne za su ainihin rinka kawo muku da baibayi, sannan za su rinka faɗin wasu maganganu na tsoratarwa waɗanda masu rauni daga cikinku sai su firgita. To saboda haka rashin isar su wurin ma alheri ne. Na biyu, idan da kai baka san munafiki ba, to daga yau ka san waye munafiki, don wannan tafiyar ta raba. Wanda biyu da yi ne wani Allah to mumini ne, wanda biyu da ya bi Ubayy ɗan Salul to munafiki ne. Da aka je aka yi wannan yaƙi kuma matsala ta faru da farko, kafirai suka ainihin samu nasara a lokacin da tafiya ta yi tafiya. Daga ƙarshe nasara ta tabbata ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Da aka iso garin Madina an kashe da yawa daga cikin Ansarawa, wato mutanen Madina waɗanda ƴan gari ɗaya kenan da wannan shugaban munafukai. Sai ta ga shi nan. Da sun ji maganar Mu'ayda da a kashe su da. Ko ma da kun ji maganar mai yanzu da kuka dawo kuna ɗanje shi ai ba ku yi ba. Duk wannan aiki ne na munafukai. Haka kullum suke, kullum ina gaya mana maganar nan. Duk inda ake da'awa ta musulunci akwai munafukai. Kuma munafukai ba shiga suke irin shiga ta 'yan iska ba. A'a, suna yin shiga ne irin ta mutanen arziki. Ku kiyaye. Saboda haka cikin malamai akwai munafukai. Cikin sarakuna akwai munafukai. Cikin 'yan siyasa akwai munafukai. Cikin kowaɗanne iri akwai munafukai, tun da dai a cikin waɗanda suke zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ga waɗanda aka samu nan munafukai ne. Suna da siffofi dukkanin siffa da za ka gani ka ce wannan siffa ta bawan Allah ce, amma munafukai ne. Kafirai ba su cutar da manzon Allah game da shi kanshi, da iyalan shi, da 'ya'yan shi, da zuriyyar shi, da jama'ar shi irin cutarwar da munafukai suka yi manzon Allah ba. Sallallahu alaihi wa sallam. Duk makircin kafirai ba su taɓa yin wani makirci zuwa cikin gidan manzon Allah ba, amma munafukai sun haura har cikin gidan manzon Allah sun je sun zaƙulo ɗaya daga cikin mata Annabi sun yi mata sharri. Waɗannan su ne munafukai. Saboda haka ku kiyaye jama'a. A kowane zamani kuke, a ko'ina kuke, ku za ku fama da munafukai. Amma abin da Allah zai kiyaye ku da shi shi ne ƙarfin imaninku da taƙawarku, da ne da gaske. Domin munafiki matsoraci ne, na daga cikin tsoron shi yasa baya bayyana. To rashin bayyanar shi tsoro ya haifar mishi da ita. To duk lokacin da ya samu mai raunin imani, to haka a ɓoye ɗinnan zai tafi ya samu shi guba. To in kuma ya samu mai ƙarfin imani, to kullum za ka ga nisan tashe yake. To don haka jajircewa da tsayawa tsayin daka akan gaskiya shi ne yake tabbatar da imaninku na gaskiya ne. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Jama'an musulmi, ƙarshen waɗannan darussa kenan waɗanda Profesa Zaid Abdulkarim Zaid ya kawo mana su a cikin wannan ainihin tarihi, wanda idan ba ku manta ba, kamar yadda na faɗi a ɗazu, mun fara gutsuro ayoyin da suka sauka a cikin Ali Imran don munasabar wannan yaƙi na Uhud. In Allah ya so, karatu na gaba wanda zai biyo baya, idan an zo karatun fiqhin sira ɗin, kafin a tsallaka a fara karatun fasli ko babu na gaba, za mu zo da ainihin karashin waɗannan surori domin mu tattauna wannan ainihin tarihi ayoyi insha Allah ta'ala. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. A nan za mu saurara insha Allah ta'ala, za mu saurara da wuri saboda mu buɗe ƙofar tambayoyi dangane da wannan yaƙi da tattaunawar da aka yi, saboda an sha tsawon karatu mai yawa an tattauna matsaloli. Don haka wanda yake da tambaya, to bismillah insha Allah. Na'am. Wa alaikum salam. Na'am. Ah, su ai kafirai ba wannan aƙida suke magana ba. Su kafirai suna magana ne akan tanasukhul arwah, cewa waɗannan rayukan namu da ka gani a yanzu rayukan wasu mutane ne a da, su ne suka sake dawowa, aka sake dawo da su cikin gangunan wasu jukkuna. Don haka a waccan rayuwa ta farko in ka yi alheri, in ka tashi bayyana, sai ka bayyana a cikin mutumin kirki wanda za ka rinka shan daɗi, shi ne ni'imar kawai. Don haka bayan lokaci wannan gangar jiki ma in ta sake mutuwa, ran zai sake talla ya sake komawa wuri. Ba wannan aƙida ba ce, kafirai ai su san ba su yadda da ainihin wato kabari, azabar kabari ko ni'imar kabari ko kuma wani abu da ke kabari, balle kuma abin da zai biyo baya na lahira ba. Na'am. Na'am. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Na'am. Na'am. Wani na tambaya ne cewa irin musulmi da ake kashewa a yakin Jos, yanzu za a iya binne su ba tare da an yi musu sallah ba da jininsu da sauransu? A'a, ai ba fagen fama ba ne. Kuna zaune ne fa kawai za ku ji kafirai sun hau kashe ku, ai ba shata batta a kai ba. Wannan yaƙi ne kawai na zalunci wanda kafirai suka ɗaura a kan musulmi. Irin waɗannan musulmin ane musu fatan su samu martaba ta shuhada'u ne, amma su ba shuhada'u ne na ma'araka ba, wato su ba shahidai ne na fagen fama ba. Kana zaune a cikin gidanka ne kawai sai su afko maka, kana tafiya a hanya sai su hallaka ka. To irin waɗannan sun yi kama da sauran nau'ukan na masu shahada da annabi ya faɗi, kamar mace da ta rasu a wajen haihuwa, ko wanda yake da cuta irin ta tarin fuka tuberculosis, ko kuma wanda wata larura wadda ta shafi wuta ta cinye shi, ko ruwa ya haɗe shi, ko jini ya danne shi. To ana fatan waɗannan sun samu martaba ta shahadawo. To idan kun gane wannan, dukkan waɗannan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sun samu martabar shahidai, dukkansu ane musu wanka, ane musu likafani, ane musu sallah, martaba ɗin ce. To haka waɗannan bayan Allah da ake kashe su, matuƙar an kashe su ne a rikici saboda addini, domin daga rikicin Plato, domin da rikicin Plato da irin rigingimin Nasarawa da rigingimin Taraba da sauransu, wasu rigingimin ko da ka ji an yi da ƴan uwanka musulmi ne ko ƴan uwanka Hausawa ko Fulani, wani rikicin na ƙabilanci ne, wani rikicin na makiwata ne da manoma, na fata an gane. So wani rikicin nasu ba na addini ba ne, amma dai akwai da dama na addini. Na'am. Wa alaikum salam. Na'am. Cewa Anas ɗan Nadar, a'a, yana cikin yaƙin ne, amma sun yaga wannan al'amari ya faru. Ga wasu sun saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya ce ya barranta babu ruwan shi da abu da suka yi, waɗannan kafirai shi ma ya ce ya barranta. To a daidai wannan lokaci kar ka manta, ba a lokacin ne wasu ke gudu ba, ba a lokacin ne wasu suke ainihin neman ma su yi ridda ba. To a lokacin ai ka ga lokacin ake neman waye zai tsayi da gaske, ko kun fahimta jama'a? To ai a lokacin ne ya je ya sadaukar da kanshi, shi aka hallaka shi a nan bayan Uhud. Yake gaya wa Sa'ad ibn Mu'az cewa shi fa yana jin ƙanshin aljanna daga yana bisowa daga bayan dutsen nan, shi ne ya tafi. Kafirai suna nan suka yi kace-kace da shi. Na'am. Da shi aka fara yaƙin Uhud. Na'am.
Wannan rayuwa ya kai ne ga
To nasoshin sun zo da haka duka. Na farko nasoshin sun zo akan cewa shuhada Uhud. Akwai nasoshin da suka zo akan cewa dukkan wanda ya mutu wa shahada. To sa'annan akwai mu'minai first class mu'minai, mu'minai waɗanda suke ɗari bisa ɗari. Su ma hadisai sun zo cewa rayukansu Allah yana saka su ko da ba mutu wa shahada suke ba, Allah yana saka su a cikin kwarren tsuntsaye. Ku karanta littafin Tadhkiratul Mauta ta al-Imam Abu Abdullah al-Qurtubi, za ku ga waɗannan ire-iren bayanai da yana malam. Ai babu wani don ya shiga shi'a da zai dawo ya inkarin yakin Uhud ko yakin Badar. Idan kana magana cewa a to da suke kafirta su gaba ɗaya har da waɗannan, to menene suke cewa game da waɗannan? Waɗannan ai ko ƴan shi'a ba sa inkari dangane da cewa salihan bayi ne sun samu wannan martaban. Amma ai waɗannan kuma ba su da matsala da ɗan shi'a. Shi ɗan shi'a matsalar shi gaba ɗaya ta siyasa ce ai. Shine bayan rasuwar manzon Allah wane ne ya shiga aka dama da shi a gwamnatin Abubakar da Umar da Usman, to da waɗannan suke. Don haka duk wani wanda ya rasu kafin manzon Allah ya rasu ba su da matsala da shi. Amma bayan manzon Allah ya rasu, ya goyi bayan gwamnatin Abubakar sai su ce kafiri ne, ya goyi bayan ta Umar ta Usman to kafiri ne. Suka ce annasu ahlu ridda, suka ce mutane sun yi ridda gaba ɗawansu, suka ce illa khamsa, sai ƙwaya biyar. Ina fata an gane haka ka faɗi a sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama sun kafirta gaba ɗaya bayan rasuwar annabi suke cewa. Muka ce daga idan suka karɓi addini sai ce maka daga ahlul baiti, shi ke nan kawai. To su a ahlul baiti kuma a wurinsu ba ahlul baiti kai da kai da su ba, ahlul baiti allon musulmi su ne dukkanin mata da ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wa sallama. Sun suka tashi shi ke nan sai su a ahlul baiti su ne waɗannan ƴaƴa na ayyu jikoki na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da Alhassan da Alhussein sai Fatima sai Ali. In suka tashi sai su kawo maka hadisul kisa. Hadisul kisa hadisun sahihun ba ahad yashukku fi sihhatihi. Hadisul kisa shi ne wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ya karanta wannan aya fa qultu alana da abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum ثم نبتهم فنجعل لعنة الله على الكاذبين. الله يجيك كثير تتلو إناس إناس كوناك تتلو إناك إناك كاب كرامتنك بأيانك سكرامات أجو أتكالك لأتي الله يتسين يومك أن يتنشك النبك شو النبي صلى الله عليه وسلم يتتو كلا علي حسن حسين فاطمة sai min da bai sa bargo sai ya ce ya Allah ga mutane na na fito da su. Umm Salama aka ce ta zo za ta shiga sai annabi ya ce a'a ba za ta shiga ba. Wannan shi ne mafi ƙarfin hujjar da suke akan cewa babu wanda zai shiga cikin ahlul baiti sai ainihin waɗannan ƙwaya huɗu kaɗai. Don kawo lokacin da su ka ce Khadija fa ba ta ciki ita ma kenan, don haka Khadija na ba ahlul baiti ba ce. To kai ka fitar da Khadija daga gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama sai mu ga wanda zai zauna a gidan. Idan an fitar da Aisha ana ganin abu ne mai sauki, to ita Khadija ita ma a fitar da ita, to saboda haka cewa ina ne suka dauko addinin su zan yi sha'awar ka samu kafin littafin da aka rubuta da Hausar boko wanda Aminu Aliyu Gusau rubuta, ɗaya daga cikin mabiya zan yi da ya dawo gane cewa abin shedanci ne ya bari. Ya bayyana cewa asalin shi a manufa ita ce kirkiro wani sabon addini a zo a sauya shi da kirkiro wani sabon addini a sauya shi da asalin addinin da Allah ya aiko annabi da shi. Shi yasa ko menene suka tashi za su yi sai su ainihin canza daga yadda ainihin musulmi suke. Wannan malami da kuka gan shi profesa ne, yanzu haka yana nan a ƙasar Iran a Tehran. Gashi ya rubuta littafi a shi'a wa tasrif, yana magana shi'a ne da cewa lallai ɗin shi'a sai sun yi gyara dangane da al'amura da suke ƙarya a kai, sannan zai iya yiwuwa a haɗa kai tsakaninsu da sauran musulmi. Ya ce a sura wani shi'a wa tashayyu, ya ce banban da ke tsakanin ɗin shi'a da shi'anci, wato shi'anci daban ɗin shi'a kuma daban. Yace na ɗaya dai sunan shi al'allamatu Dr. Musa al-Musawi, yace na ɗaya matsalar da suka ɗauko suka riƙe wadda ta haɗa su faɗa da musulmi ita ce al-imamatu wal-khilafa. Sun ce babu wani wanda ya shugabanci bayan rasuwar annabi har zuwa lokacin da ainihin Aliyu ya karɓa. Suka ce wannan shekarun sun zauna silent ne, wannan shekarun san ba a yi komai ba a cikinsu, ba wani khalifanci. Sun yi nisa'in khilafa ta Abu Bakar cewa babu khalifa kawai. Rashin hankalin da ke cikin wannan ba ka buƙatar sai ka tafi ga nassi tukuna, ka tsaya ka dubi al'amarin. Yanzu kai duk kiyayyarka ɗan CTC, duk kiyayyarka ga jam'iyyar PDP, ka isa ka ce ba a taɓa wata gwamnati ta Umar Musa Yar'Adua ba, duk kiyayyarka. Ma'ana yanzu kuma ba da PDP kake ba, yanzu ka nuna hankalin mutane ne, ka ce ai ba a taɓa yi ba, ba a ma taɓa wani mutum Umar Musa Yar'Adua ba, saboda tsabar kai ɗan CTC ne kana kiyayya da PDP. Shi ne abin da suka yi. Tsabar kiyayya da khalifancin Abu Bakar da Umar da Usman, sai suka ce tun da annabi ya rasu waɗannan shekaru da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasu har zuwa lokacin da sayyidina Ali ya karɓi khalifanci, waɗanda suke misaltuwa kusan shekaru 40 da wani abu ne, to musulmi sun zauna ne babu khilafa. Al-Allama Musa al-Musawi ya ce tsarki ya tabbata ga Allah, ya ce wannan sun nuna hankalin mutane. Ya za ka iya rubasin tarihi? Zai yi ka iya haka? Misali yanzu ka yi primary sai ka dawo kana kin karatun da ka yi, ka gaya min yadda za ka iya rubasin? Shi ne magana da nake gaya muku jiya, wannan ɗan shi'a da nake mun haɗu a Madina, na akwai wanda ta tabar zan magana ta kai tsakanin ni da shi, na ce mishi yanzu da ni da kai idan mun haɗu a kan ra'ayinka cewa ba a yarda da khalifancin Abu Bakar ba, abinda nake so mu cire Abu Bakar, mu cire Abu Bakar. Misali yanzu kai saboda bakar adawa a ce kai dan CGC ne, sai ka ce kai baka yarda da cewa Umar Musa Yar'Adua ya yi shugaban ƙasa ba, sai in ce to shi kenan cire shi. Ko kuwa sai ce a tawaya, sai na ce a'a mu cire su don mu gyara tarihi, sai ce to ai ba zai yi ba, sai na ce to kawo kana son ka ja mana fitina ne mu musulmi, abinda ba zai yi ba. Ma'ana yanzu ka ce uwar da ta haife ka ta canza, ta canza, so kana so a yi rubasin a juya hannun agogo baya. Sannan sai attaqiyya, attaqiyya ita ce ɗan shi'a ya bayyana a cikin ahli sunna sai ya rinƙa ɓoye kanshi, yana yin duk abin da suke domin ya zauna lafiya da su. Wannan aqida ma ashbaha bin nifaq, ta fi kama da ainihin munafinci fiye da komai. Sai al-Imam al-Mahdi suna da aqida cewa Mahdi zai bayyana, na'am musulmi ma dukkan suna da aqida cewa musulmi zai bayyana, na'am musulmi ma dukkan su suna da aqida cewa Mahdi zai bayyana. Gaskiya maganar Mahdi, amma mai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce dangane da Mahdi, shine jikani daga cikin jikokin annabi wanda sunan shi zai daidai da sunan annabi, sunan mahaifin shi zai daidai da sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana zai zama Muhammad dan Abdullah ko Ahmad dan Abdullah, zai bayyana a ƙarshen duniya bayan duniya ta rikice, ya zo ya yi wa'azi ya gyara mutane. Don haka mahadi ba wani mutum ne da yake da wata siffa ko da wani abu da ya gaza daga ainihin wato al'a'imma al-muslihin, bayan Allah ne kawai na dari, masu gyara ne lokacin da duniya ta tabarbare. Wannan shi ne mahadi a wurin musulmi. Bayyanar mahadi ba a bace da musulmi suke saurare sakamakon sauraron har su aiki ba. Bayyanar mahadi ba abu ne da ake gaggauta zuwan shi har ake to aikaccen falo barna ko mahadi ya yi marmaza ya zo. Wata rana wani ne da muka yi makaranta tare jama'a, ya yi kwamishina wata bukata ta kai mu kofar gidan shi, muna zaune muna sauraron shi zai fito. Da wasu 'yan daba sai wani ya zo zanga ashar ya ce, honorable fa ɗan kaza kaza idan fa ba na danna mishi hayaƙi ba ya ji ya dame shi ba zai fito ba. Sai ɗauko wuyi sai rinka dusawa tana shiga cikin gida, dole ko sai ga shi a guje ya fito shi ɗin ya nemi su ashar. To ka ga yanzu a nan ne ya fito da honorable wuyi ko? To ɗan shi'a sukan ce a yi marmaza a yi ta aikata ɓarna don mahadi, dole ya marmaza ya fito. Ga musulunci babu wannan, ba gaggauta zuwan mahadi ake ba, ba kuma wani abu ba, babu, ku ci gaba da yin musulunci, kar ku alakanta musuluncinku na yau cewa ba zai yi ba sai mahadi ya zo. Na fata an gane. Amma dangane da 'yan shi'a suna da aƙidoji na mahadi, su a wurinsu mahadi ɗin an haife shi, kuma shi ne ɗaya daga cikin limamansu, shi ne ma limaminsu na ƙarshe, sukan kira shi sahibu zaman, wato ya zo wai yana ɗan ƙaramin sai aka yi ƙoƙarin kashe shi, sai ya je ya faɗa wani rami, ya faɗa ramin sai ya ɓoye, kuma yana nan zai dawo. Don haka kullum 'yan shi'a a Sanar Ra ta Iraq, a daidai inda wannan rami yake har yanzu sun gyara shi. A zamanin nan da Ibn Taymiyyah ya faɗi a cikin littafin shi Minhajus Sunnatin Nabawiyyah, yake sai su yi wa dawakai da alfadarai da jakuna ado, kullum a rinka kai su ana ajewa ana jiran mahadi da ya fito a tarbe shi ga abin hawana. To a yanzu kuma jeep jeep suke samu manya-manya suke wankewa sai a zo a aje, bayan kwanaki ta yi kura a sake komawa a wanke ta, ana jiran mahadi da ya fito a karbe shi ga jeep nan da zai hau. Ina fata an gane. Wannan ita ce aƙidar mahadiya a wurinsu. Daga cikin lalatattu na 'yan bid'a kuma an samu waɗanda suka rinƙa da'awa ta mahadiya, har aka samu wasu a wata shekara, kamar yadda Sabani yake bayyanawa a cikin littafin shi mai suna Al-Mahdi wa Ashraqus Sa'a. Rana tsaka kawai yake suna zaune a cikin Ka'aba kawai sai suka ji ana ihu, ana cewa ga mahadi ya bayyana. Nan da nan na biya wannan mahadi na ƙarya suka yi ta bubbuge mutane a Ka'aba. Sabani yake shi kanshi wani lungu ya samu ya ɓoye. To duk irin waɗannan maƙaryata ne jama'a. To sannan sai al-ghulu, 'yan shi'a suna da guluwi suna da zaƙewa. Aƙidar guluwi ita ce duk abin da ya kai ka zaƙe. Idan ba zaƙewa ba, me ya kai a ce ɗan shi'a saboda wai yana baƙin cikin ranar Ashura ita ce ranar kashe Sayyidina Husayn, Allah ya ƙara mishi yarda, ya ce kai ma a wannan rana lallai jininka ya zuba. Don haka sai ainihin su rinƙa ɗaukar wuƙa suna yanka jikinsu suna wa jikinsu bulala. A lokacin da ainihin aka samu 'yan boko sun fara shugabancin Iran, sai suka fara ba su shawarar cewa suna ba da shawara ga wasu chemist ko kuma ga wasu clinics da aka yi, duk wanda yake so ya zubar da jinin shi a wannan rana, to ya je a ja jinin nashi ta sirinji a je a aje a yi wa wasu amfani da shi. Da yake yin shi'a ba addini suke so ya ba gyara ba mafita suke so ba, suka zage suka ce ɗan iska, an gaya maka cewa addinin shi'a boko ne, suka ce so ake jinin ya zuba ƙasa kamar da jinin jikan manzon Allah ya zuba a ƙasa. To suna da guluwi suna da zaƙewa. Ku dubi zaƙewa ta kai zaƙewa yanzu duk ibadojin da kiristoci suke so suke yi. sannan sai ziyaratu maraqibil a'imma, ziyarar kaburbuka na ainihin limaman su. A je a ziyarta, a yi dawashi, a kewaye kabari kamar yadda ake kewaya a Ka'aba. A rinƙa yin sujuda ga kabari, ana neman kabari da wasu bukatu wanda kaɗai ne Allah ake. Sannan sai barbul qamat fi yawmi ashura, ranar ashura rana ce da mutum zai je tirce kanshi ya zauna a wani wuri yana nuna bakin ciki da kuma abubuwa na jimami da sauransu. Ita ranar ashura a wurin musulmi rana ce ta ibadar azumi kadai, ba rana ce ta murna saboda an kashe wani ko kuma saboda wani ya mutu ba, domin ita ranar da wannan ibada ta azumi suna nan tun kafin a haifi Husaini har aka zo aka haifi Husaini, suna nan kafin kashe Husaini har aka kashe Husaini, don haka haihuwa da kisan Husaini ba sa canza duk abin da ake a wannan ranar. Sannan sai ash-shahadatu salisa, ita ce yan shi'a in suka ce hayya ala sala, hayya ala sala, sai sai hayya ala khairul amal, hayya ala khairul amal. Kabiyan wannan dangane da kiran sallah kenan, amma abin da yake nufi da ash-shahadatu salisa ita ce ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha, ashhadu anna muhammadar rasulullah. Kaji shaida ta biyu. To shaida ta uku, ashhadu anna aliyan waliyullah, ashhadu anna aliyan waliyullah. Yana lissafa abubuwan da yan shi'a suka kirkiro ne waɗanda sauran musulmi duk ba su aminci da su ba. Wannan yana daga cikin inda Malam Muhammad Isa Talatan Masara gaskiya ya sanya son zuciya a cikin wani littafi nashi mai suna Muhimman Mas'aloli. Ya yi ƙoƙarin goyon bayan wannan cewa ai an samo ta daga wurin waɗansu sahabbai. Tsarkiya tabbata ga Allah, wannan maganar mummunan kuskure ce a ce mutumin da yake neman gyara da haɗin kan jama'a irin shi ya tabbatar da wannan bayan waɗanda aka haife su a cikin addinin shi'a da kansu kansu suna tabbatar da cewa waɗannan abubuwan ƙara su aka babu su a cikin addini, kuma in shi'a sun ƙaga su ne suka ƙara su don su raba kan musulmi. Shawkani a cikin littafin shi As-Saylul Jarrar Al-Mutadassiq ala Hada'iq Al-Azhar a cikin mujalladi na ɗaya ya tabbatar da cewa أن الشهادة الثالثة في الأذان بدعة. فإن أشهد أن علي ولي الله أكيد صلى بدعاني. سنة الزواج المؤقت أو المتعة temporary marriage. أو المتعة. أو المتعة حرام لي. إن ما كساموني دقدقدن وأزيدني أجلون جمل تجار جدارة. لوكاتشن دنجي وأزي an yi wa'azi salon alin an gama, sai ainihin haka siddan wani ɗan shi'a ya je ya tsoga mai fada. Nura menene ma? Nura mai lemo ɗazu sun ciya ya su ne na ce a kawo mini sahihu muslim ya ce wai mu ne muke haramta auren mutuwa babu inda aka faɗi a cikin Bukhari ko Muslim. Sai na ce a je a kawo sahihu muslim ne cigiya a garin. Kawo sahihu muslim, aka miƙo sahihu muslim, aka miƙo babin aure na karanto hadisan da suka haramta auren mutuwa ka daga hadisan sayyidina Ali, Ali da kanshi ya rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam. To ka san in ka gwada gumal da Kano ko Bariyo za ka ce to gumal ƙauyenci, to ai fa daga yi ya yawo suka je suka taru ƙofar gidanshi yana fitowa sai suka ce mishi ga albani nan ga albani nan, shi ke nan sai suka fara ƙoƙarin shi ƙauye sai da ya gudu hijira dole wallahi ya ɗan yi watanni tukuna sannan ya zauna lafiya. Da su ne suka ce ga albani nan ga albani albani ƙauye. Allahu akbar. As-sujudu ala turbatil husainiyya, sai kuma wani tsingaro da suke cewa wai daga kasar kabarin sayyidina Husaini suke ɗaukowa, ɗan tsingaro ne haka, yanzu har suna yin shahadar mita ake yin shi sai suna sujuda a kan shi, shi ne wannan ma yana daga cikin bid'a. sai al-Irhab ta'addanci ɗan Shi'a su ne suka fara kashe musulmi da sunan hana jinin su dan sun kafirta. Ina fata an gano wannan Irhabin shi ne da dama ainihin ba a fahimta ba. Duk wannan abin da kuke zargin ɗan Boko Haram suna yi a nan Najeriya ɗan Shi'a ne suka fara yi, wanda suka yi mana nan a markas yaron da aka danke shi aka kai shi kotu da kanshi abin da ya faɗi kenan. Yace shi ɗan ɗan gungun ne dama haka zazzake yake sa su sai su crossing sai a ɗauko ɗan wani gari shi ɗan wani garin sai a sa shi ne zai wa wani a gari kaza kaza amma ta hanyar ɗan garin, yadda da zaran ɗan garin ya nuna mai ga wani nan shi sai shi kenan shi sai ɓace shi kenan sai aka banko shi. To haka akwai wani matashi wanda yake yanzu ana ramma ne har ya haddace Qur'ani Allah ya ainihin taimake shi ya tuba. Wallahi duk lokacin da ya tuno sai mu ga yana kuka yace sun taba zuwa har katsina zazzaki ya sa su sun je sun kashe wani mutum. Haka in Shi'a su ne suka fara yin irhabi ta'addanci irin wannan da ake gani a kan musulmi. Sannan sai salatu juma'a yace in Shi'a suka ce sallar juma'a haramun ce har sai mahdiya bayyana, don haka sallar juma'a ba ta da kima ko kaɗan a wurin ainihin ƴan Shi'a. Yace sun ƙirƙiri wannan fatawar ne don su raba kan musulmi. Sannan sai tahriful qur'an, aqidar cewa alqur'ani an sauya shi. In ka haɗu da ɗan Shi'a in ya rena hankalinka zai nemi ƙaryata maka wannan magana, amma kai ka ɗauko littafin Al-Kafi na Kulayni, sannan ka ɗauko littafin Rijalul Kashi, waɗannan littafai ne na ƴan Shi'a dukkaninsu suna tabbatar da cewa babu shakka wannan Ƙur'anin da ke hannun musulmi ba shi ne Al-Ƙur'anin da Allah ya saukar wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Akwai littafin Mushaf Fatima wanda ainihin su ƴan Shi'a nan ashirin ainihin suka ainihin yi da'awar cewa Fatima tana da wani mushafi wanda ainihin wannan mushafi shi ne kaɗai ainihin Al-Qur'anin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Idan ka karanta littafin Al-Kafi Kulayni ya ce kuma wannan Al-Qur'ani da ake kira Mushaf Fatima wato Qur'anin Fatima babu ko harafi ɗaya wanda ya daidai da Qur'anin da ke hannun mutane a yau. To ka samu wannan littafi za ka samu gamsasshen bayani dangane da wannan mushaf na Fatima. To sannan sai aljam'u baina salataini, haɗin sallar azhar da al'asr da haɗin sallar magariba da isha kullum da'iman abadan da larura ko ba larura. Fitin kiran sallah sau uku ƴan Shi'a suke ta asuba ta azhar sai ta magariba, ma'ana sallar asuba za a yi ta sannan azhar da al'asr kullum haɗita suke, magariba da isha kullum haɗewa suke. Sannan sai ar-rija'a, aqidar cewa Aliyu zai dawo duniya kuma zai dawo zai yaƙi duk waɗanda suka zalunce shi, shi da matan shi da ƴaƴan shi. Sannan sai al-bada', wannan aqida ta bada tana daidai da waccan ainihin aqidar ta rija'a, ita ce yadda da cewa wanda ya mutu zai dawo. To sa'annan sai at-tashihu bainal qabul war rafd, mas'ala da ta taso ƴan Shi'a shin ƴan Shi'a a shirye suke da karɓan gyara ko ko ba shirye suke da karɓan gyara ba? Kullum suna tarurruka ba su ce makon haɗin kai, kullum za ka ji suna yaudara cewa a haɗa kai. Shin da gasken da suna so a haɗa kai, to su yi ƙoƙari su gyara abubuwan da ake ƙyamata dangane da su. To wannan shi ne saboda a yaudara jama'a. Waɗannan abubuwan duk da na karanto gaba ɗaya ga su daga jikin wannan littafi ne Ash-Shi'atu wa Tashi'u as-Sira' baina Shi'a wa Tashi'u, al-Allamatu Dr. Musa al-Musawi shi ya rubuta wannan, ga hoton shi ga tarihin shi ga littafan da ainihin ya rubuta duk ga su. Ƙarshe sai suka koma suna mai sharhi suna cewa gwamnatin Saudiya ta ba shi kuɗi ne, ta aura mishi mata, shi yasa ainihin yake waɗannan abubuwa. Amma matsalar yana maganganun ne shi ɗan shi'a ne kuma shi jikan ainihin Musa ne babban ainihin Musa Al-Kazi babban malami daga cikin limamai su. Ma'ana yanzu kenan duk wani wanda ya saba masa ya ce an ba shi kuɗi ne an ba shi mata. Ko kun fahimta? Haka suka yi zagawa Khoi lokacin Khomeini yana da rai. Khoi kuma wani ƙasaitaccen ɗan shi'a ne daga ainihin Iraq. Lokacin sai kuma hassada ta shiga tsakanin shi da ainihin Khomeini. Sai suka rinka cewa Khoi yana saba Khomeini ne wai kuɗi ake ba shi kuma. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Jama'a musulmi kamar yadda muka faɗi karatu sai ranar Asabar gobe Alhamis da Juma'a sun yi daidai da Alhamis da Juma'a na ƙarshen mako wanda muke na ƙarshen wata na muke tsayawa domin yin wasu aikace-aikace insha Allah. Don haka ranar Asabar ƙarfe 7 na safe akwai karatun fiqh sura anan wanda muka ce za mu tashi akan waɗannan ayoyi ne insha Allah. Na'am kace mu kaza maka ne na ƙarshe na. Na'am. Ya hakuri wala eh na'am.
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أهد المسلمين بدمائهم ولم يغسلوا إلا صلى الله عليه
وسلم.
هل يوضع القبر على أي شكل؟ على جنبهم الأيمن أو على الأرض؟
على جنبهم الأيمن كالعادة المعروفة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. Duk da shuhada ne za a rufe shi yadda kowa ake rufe shi kawai dai su da ba a wanke su bane da ba a yi musu wani abu a hakan za a rufe su. Kina mu saurara nan Allah madaukakin sarki ya kai mu lafiya. Ina fatan an yi addu'a kowa ya tsaya inda yake insha Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.